Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalambasi Garbade tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Alhamis 14 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Tarihi ya kafu jiya a Amurka, inda aka tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu. A Uganda kuwa gwamnatin kasar ce ta rufe duk wasu kafafen sadarwar yanar gizo. Haka za a ji cewar hukumar lafiya ta duniya ta ce a ji tsoron annobar coronavirus a daidai lokacin da take shiga shekara ta biyu.
To kana labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji fashin baki kan tsige shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu. Za kuma a ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta yi kiran da a dakatar da aikin rajistar samun katin zama ɗan ƙasa har sai an canza tsari. Sannan za a ji yadda hukumomin arewacin Najeriya ke kokarin sake maida yara makarantu. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. A jiya Laraba, ƴan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump akan dalilin haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokoki don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe, inda mafusatan ƴan masu bore suka hargitsa majalisar da ya kai ga mace-mace. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi aminta da hakan. A daidai lokacin da ya rage mishi mako guda ya bar ofis na wa'adin shekaru hudu, ƴan jam'iyyar Trump ta Republican mutum 10 ne suka saka hannu don a tsige shi. Ƙuri'a dai ta sa Trump a matsayi na farko cikin shugabannin kasar 45 da aka yi shi ne aka tsige shi har sau biyu cikin mako guda a tarihin kasar cikin shekaru 245. A shekarar da ta gabata ne dai majalisar dattawan kasar ta wanke shi a wasu zarge-zarge, yanzu kuma zai fuskanci wata tuhuma bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. Abu kawai da za a bukata a majalisar dattawa shi ne kashi 2-3 su sa hannu don a tsige shi. Idan kuwa aka tabbatar da tsigewar, hakan zai sa ba zai sake rike wani ofishin gwamnati ba har abada. Tsigewar ta zo mako guda bayan zanga-zangar da aka yi a majalisar dokokin kasar, inda masu zanga-zanga suka sha karfin 'yan sanda a cibiyar demokradiyyar duniya. A lokacin da 'yan majalisun ke tabbatar da zaben wakilan Electoral College, wanda ke nuna cewar Joe Biden ya kada Trump a zaben watan Nuwamba. Sabanin yadda a baya aka maida muhawara shin ko shugaban kasa yana iya yin afuwa wa kansa, wani al'amari na 'yan boko, yanzu abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan Trump suka afka ginin majalisar dokokin kasar na Capitol. Zanga-zangar ta sa Trump ya shiga tarihi na zama shugaban kasar na farko da aka taɓa tsigewa sau biyu a wannan makon. Kana da kira a yi bincike a kan rawar da Trump ya taka a wannan zanga-zangar. Wannan kuma ya saka ayar tambaya kan shin ko Trump zai iya amfani da ƙarfin mulki na shugaban kasa ya gafarta wa kansa don gujewa tuhuma a gaba bayan ya kammala wa'adinsa. Don kuwa yin hakan zai sa ba za a bincike shi ba, ko a shekarar 2018 mai bincike na musamman ya bincike zaben kasar na 2016 da alakar kamfe ɗin shugaba Donald Trump da kasar Rasha, inda Trump ya ce zai iya gafartawa kansa. Kamar yadda ake ji, gafartawa kai ba zai taɓa zama alheri ga Trump ba. Don kuwa wasu masu bashi shawara sun yi iya bakin kokarinsu don ya bar wannan maganar. Sun ce gafartawa kai yana nuna cewar ka amsa laifin kenan. Haka kuma zai sa sabuwar gwamnati ta Biden ta ce sai ta binciki laifukan da ya gafartawa kansa a cewar masana. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira da mahukunta a ƙasar Uganda da su ɗage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben ƙasar da ke tafe a ranar Talata. A ranar Talata ne dai shugaban ƙasar Yoweri Museveni ya sanar da cewar gwamnati za ta rufe duk wata damar shiga kafafen yanar gizo a ƙasar. A ranar 9 ga watan Janairu kuwa kamfanin Facebook ya rufe wasu shafukan masu ra'ayin gwamnatin ƙasar da cewar shafuka ne na ƙarya. Amma shugaba Yoweri ya ce wannan matakin ya yi tsauri da yawa. Wannan wani abin tashin hankali ne da gwamnatin Uganda za ta rufe kafafen sadarwar yanar gizo da suka hada da Twitter, Facebook da WhatsApp. Kana da takaita damar da mutane ke da ita na bayyana ra'ayoyinsu da kuma 'yancin samun bayanai a cewar Sarah Jackson, mataimakiyar shugaba ta yankin gabashin Afirka a kungiyar ta Amnesty International. Amnesty ta kara da cewar an ɗau wannan matakan ne don rufe bakin 'yan jaridu masu lura da zaɓe da ma 'yan adawa. Irin wannan rufe kafofin ya shiga haƙƙin bil'adama na bayyana ra'ayinsa da samun bayanai. Jackson ta kara da cewar hukumomi a Uganda su gaggauta cire wannan dokar da daina cin zarafin 'yan siyasa gabanin zaben ƙasar.
Kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa ji ba, jiya Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu saboda zarginsa da taka rawa a boran da magoya bayansa suka yi a ginin Majalisar Dokokin ƙasar, inda har mutane akalla 5 suka mutu. Kan haka ne na tuntuɓi wani ɗan Najeriya da ya daɗe a ƙasar kuma ya lakanci siyasar ƙasar, Malam Garba Suleiman da ke birnin Boston, wanda na fara da tambayarsa yadda ya ga wannan tsigewa ta biyu. Sai ya ce,
"Abiyan dalilin da ya sa aka tsige shi akan dalilai ne na tarzoma da ya biyo baya akan abin da ya faru a majalisa, wanda yake sanatoci da wakilai na ƙasa suna muhawarar tantancewa da kirga ƙuri'a wanda aka ce shi Joe Biden ya ci, wato wanda ake cewa Electoral College. To abin da ya faru kuma shine anan, magoya bayan Donald Trump dubun dubata wanda suka gangami daga gari gari, jiha jiha, suka haɗu anan a Washington DC nan 6 ga watan January din nan.
Wasu 'yan majalisa masu kare Trump sun ce ya ce ne a je wajen ne cikin lumana kuma a nuna kishin ƙasa. Ya ka gani?
To shi Donald Trump jawabin da ya ma magoya bayan shi, abinda suke nufi, wato jam'iyyar Donald Trump da shi kanshi Donald Trump, ba abinda 'yan Democrat suka fassara ba ne, cewa yayi wannan zaɓe da aka yi ba a mashi adalci ba, an yi mashi coge, an sace mashi zaɓe, an sace mai ƙuri'a, koke-koke dai da ƙorafi da yawa da ya yi a kai. Saboda haka sai ya ce magoya bayansa a wannan Electoral College da za a yi su je a ji muryansu, su nuna kishinsu da nuna damuwa a kan wannan abin da ya faru na sace ma shi Donald Trump nasara da su suke ganin shi ya nasara a wannan zaɓe. Aka zo aka ce Joe Biden ne ya ci, su je in sun tafi su tsaya su dage tsayin daka, ku nuna kishinku na ƙasa, ku nuna kishinku na jam'iyyarku, wannan abin da aka yi ba daidai ba ne. To kuma da suka je suka ayyana wannan abubuwan, sai aka ce aburi ya yi kama da mutum, shi ya zuga su, shi ya sa su. A sanadiyar haka aka jima 'yan sanda da yawa rauni, wanda har ya sanadiyar mutuwan ɗaya daga cikinsu. Banda wannan, mutane su hudu irin turele ne da aka yi saboda yawansu suka ci ƙarfin 'yan sandan da ke gurin, aka zo aka tattake su har sai da suka mutu. Akwai kuma ɗaya daga cikin wanda shi ɗan sandan ya harbe, ɗan sandan majalisa, saboda ta kutsa kai ta fasa gilashi sun shigo. Ɗaya daga cikin dalilan da ya hasala ɗan Republican da ɗan Democrat kenan aka dauko tafarkin cewa lalle sai an tsige shi. To, musamman bugu da ƙari, wannan tsige Donald Trump, shugaban ƙasar America da ɗan Democrat suka kawo motion ɗin cewa a cire shi, to ba fa hannunsu kadai bane. Har da hannun masu fada aji jam'iyyarsu ta Republican sau suka fake da guzuma suna harbin karsana.
Shin akwai wasu ɗan Republican ɗin da suke son a kawo da Trump saboda abin ya amfane su?
Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da aka yi yunkurin su ga an tsige shi an raba shi da siyasa. Sannan
to ya makomar siyasar ƙasar?
Makomar siyasar ƙasar a yanzu in dai har aka cire Donald Trump aka tsige shi ya tabbata ya tsigu, to wanda yake kuma za su yi nasarar yin haka, to kamar sun yarda kwallon mangwaro ne sun rabu da kuda.
Mallam Garba Suleiman kenan ke bayanin makomar siyasar Amurka bayan tsige shugaba Donald Trump a matakin majalisar wakilai. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, shugaban agajin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadi da cewar an shiga shekara ta biyu na annobar coronavirus, kuma tana iya fin shekarar farko nan da 'yan watanni. Lokacin wata ganawa da jami'an hukumar ta kafar bidiyo, Mike Ryan ya ce lura da yadda cutar ke yaduwa da kuma wasu dalilai da muka gani, shekarar 2021 za ta fi zafi, musamman a yankin arewacin duniya. Akalla biyu daga cikin uku na cutar da aka samu a Birtaniya da Afirka ta Kudu sun nuna saurin yaduwa da kuma hadari, wanda hakan ya sa kasashen Turai cikin wani yanayi. Mike ya kara da cewar yana da mahimmanci a koya daga abin da ke aiki da wanda baya aiki a kowace kasa don yakar cutar baki daya. Sai kuma ya ce a ƙarshen shekarar da ta gabata, lokutan hutu, an samu ƙarancin bayanai akan yaduwar annobar wanda kamar ta yi sauki, amma satin da ya gabata ta sake hauhawa, inda aka samu ƙarin mutane sama da miliyan 5 sun kamu da cutar a duniya, sannan aka samu mace-mace sama da mutane 85,000.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin yadda ake ta cinkushewa a wajen rijistar samun katin zama ɗan ƙasa, kungiyar likitoci ta ce a dakata a sake lali. Madina Dauda gare ki.
Wannan kira da kungiyar likitoci ta yi ya biyo bayan yawan cinkoso ne da ake samu a ofishin hukumar yin katin zama ɗan ƙasa, inda likitocin suka kula cewa mutane ba sa bin ƙa'idoji da aka gindaya na kare kawunansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban kungiyar likitoci na ƙasa Professor Innocent Uja ya yi bayani yana cewa
why we be talking about national identity card now where people are clinging and climbing over one another? What is urgent in getting national identity card? I keep my phone 2015. Up to today I don't have an identity card.
Anan Professor Ujere ke cewa bai ga wani dalili da zai sa gwamnati ta nemi a yi rajistar katin zama ɗan ƙasa a yanzu ba, duba da yadda ake fama da annobar cutar coronavirus. Professor Uja ya ce tun shekara 2015 ya yi rajista, amma har zuwa yanzu ba shi da katin zama ɗan ƙasa. Professor Uja ya ce abin da ya kamata a yi shi ne a fuskanci yadda za a shawo kan yaduwar cutar domin a yi ƙoƙarin daƙile ta. Amma ga babbar jami'a a hukumar zama ɗan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga Bana ta yi tsokaci akan batun dakatar da wannan aiki, inda ta nuna damuwarta, tana mai cewa
ai ba rajistar mutane miliyan 200 zami ba ne da ke cikin ƙasar Najeriya. An ce masu sim sun kai miliyan 80. Miliyan 80 nan ni kaina ina da sim guda 5, wani 7 gare shi, wani 10 gare shi. So kwata-kwata masu sim din da za su kawo nin wannan lamba da ake fada ba su fi watakila miliyan 40 ba ko 45. A yanzu a rumbunmu muna da miliyan 45. So nawa za a yi ta daga abubuwa? gaskiya ce yanzu a fade ta
amma ga daya cikin matasa dake kokarin ganin ya samu katin zama dan kasa wannan batu na register akwai abin dubawa
sunana Said Ibrahim abinda ne observing da yake cewa suna da karancin ma'aikata da suke registering mutane akwai mutane da yawa a cikin mu gode da safe ba mu samu ba za mu tafi
batun register katin zama dan kasa na daukan hankalin wasu hukumomin gwamnati wanda a yanzu haka hukumar kiyaye haddara na kasa FRSC a karkashin jagorancin Boboye Oyeyemi ta bada umarni cewa nan da ƴan watanni kaɗan mutum ma ba zai iya rajistar abin hawarsa ba sai da katin zama ɗan ƙasa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina to daga batun lafiya kuma sai na ilimi inda hukumomin arewacin Nigeria inda aka fi samun koma baya game da ilimi ke ta kokarin kullo da dabarun tura yara makaranta tare da taimakon wasu masu ruwa da tsaki Muhammad Nasir Gareka
mafi yawan yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba a Najeriya suna yankin arewa abin da yasa ake kallon yankin a zaman yankin da bai ci gaba ba a haujin ilimi to sai da gwamnatoci a yankin sun mayar da himma wajen sauya wannan labarin inda suke hada hannu da hukumomin dake bayar da tallafi na duniya domin ganin an mayar da yara makaranta a jihar Sokoto alal misali bayan ga shiraruwan bunƙasa ilimi da gwamnatin ke cewa tana aiwatarwa ta hada hannu da bankin duniya wajen ganin cewa an mayar da dubban ɗaruruwan yara wanda ba su samu damar zuwa makaranta ba su koma makaranta karkashin shirin samar da ilimi ga kowa na BESDA Gwamna Aminu Azir Tambol ya ce gwamnati ta kudurci yin aiki tukuru domin samun nasarar wannan shirin
a shekarar ta gabata wannan shirin ya ci nasarar mayar da yara 75,650 a makarantun nan a wannan shekara in Allah ya yarda an shirya mai da wasu yara 96,600 a makarantun nan insha Allah
to sai dai duk da wannan shiraruwan dalibai har ma da iyaye sun koka ganin cewa daliban da suka kammala makarantun sakandare tun shekara ta 2019 har yanzu ba su samu sakamakon jarabawar su ba ta neko koda za su iya samun gurabun karatu a makarantu na gaba suna zaune gida har daliban shekara ta 2020 sun bi sahun su
muna zaman jira a biya mana jarba saboda muna da bukata da mu je makaranta da kuma sauran bukatun mu na lamarin ilimi yadda lamarin yake wayek tana zuwa da kyau wani lokaci kuma da kuskure to matsala dai yanka samu gaskiya wayek tana riga ra
karatu ga shi ne muka son mu yi don mu zama yara mai gobe dan hanga ce a dakata shi wata riya muna kudin makaranta to ya aka so a ga mu yi kenan
muna roƙo mai girma gwamnati da girma Allah ya kokari ya ba da umarni a saki wannan jarabawa.
Amma kwamishinan ilimi na jihar Muhammad Bello Abubakar ya ce hakan ya faru ne saboda bashin da hukumomin shirya jarabawa na WAEC da NECO suke bin gwamnati sama da naira miliyan 1,000 amma dai sun zauna sun tattauna za su biya a hankali.
Kan maganar wai yara na jiran jarabawa don samu admission. Abin ba haka yake ba ai because ai results din su na WAEC ya fito. An ce ba a ba da admission jami'o'i da sauran makarantun nan gaba da secondary ne sai da result din NECO ba a hannun na WAEC.
Wataƙila akwai deficiency da kilos
idan akwai deficiency wannan ya nuna ma cewa yaran nan ba serious students bane.
Komai dai ya lamarin ya kasance iyaye ma suna da gudunmawar da za su bayar wajen samun nasarar ilimin ƴaƴansu da mai amfani umma baki daya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka kan ka mai ba ku ga ba tambaya ni ke da ku ga ba tambaya ni ke da
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba ne Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin ƴaƴansu waɗanda ke fuskantar barazanar tsaro musamman a makarantun kwana bakin da jagorar tattaunawa Baraka Bashir ta gayyato sun ce da buƙatar sake lale idan ana so hankalin iyaye ya kwanta ko da kuwa ƴaransu na zuwa makarantar jika ka dawo ne yau ma bakin da muke tare da su sune
Ibrahim Muhammad Sani
Bashir Musa Ibrahim babban mukaddashin babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya a nan jihar Kano
da kuma
Aminu Muhammad Fahi ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati
harkokin ilimi kamar yadda Ibrahim ya fara magana na cewar ana samun ɗaliban da suke kasawa da gazawa da menene ni abin da nake ganin yana taka muhimmiyar gudunmawa gurin tabarbarewar ilimi da kuma tsaro
akan
sace yara yana da alaka da poverty asalin talauci shine kashin bayan da yake sa mutane suke komawa masu laifi a cikin kowace al'umma dai kenan abu na biyu gaskiyar magana gwamnati tana yi wa harkar tsaro rukun sa kai da kashi na uku a Najeriya ce kawai kasar da zaki laifi kuma ba lalle an hukunta ki a lokacin da kika yi laifi ba muna gani tunda aka fara wannan dan fashe-fashen abubuwan nan tun daga 2011 zuwa yanzu 2011 da yawa gwamnatoci sai a ce an kama waɗanda suke da alaka da wannan ko ake zargi wani lokacin ai binciken har ya fitar da su ne da hannunsu a ciki amma sai a ce za a yi shari'a ko za a yi menene wanda kuma hakan suke komawa ciki saboda sun san ba doka
comrade Ibrahim ka ji me yace
to ni
wannan sace-sacen ɗaliban nan ba yau aka fara ba an sace na kibok an sace na dabci an sace kuma aka sace
Malama Baraka wannan abun ai a fili yake kamar yanda doctor ya faɗa wannan abun directly ya shafi siyasa saboda kamar cire abun nan da siyasa kamar kafin ce baka cikin Najeriya saboda a baya-bayan nan gwamnan Maiduguri yake cewa ya tafo akan hanyar sa yayi clash ma'ana yayi kusan tafo in gama da ƴan kungiyar Boko Haram basu kai musu attack basu ma basu kai musu attack ba amma da ya fito yana magana sai nake jin a majiya mai karfi cewa ana ja masa kunne ma kan cewa ya dene wa sojoji katsalanda so za a shigo kin ga yanda violence yake faruwa a kasar nan abu ne wanda muna kallo ba za ki ga an dau wani mataki kokwara ba kuma ba za ki ga abin da yayi wakana wanda an ce an aikata abu kuma ga abin da aka yi naji an karbo daliban kankara da aka je aka debe daliban kankara aka je aka yi negotiation aka debo su
amma an shi gwamnati ya ce ba a yi wannan
to amma idan har an san waɗanda za a je a tattauna da su a karɓo ɗalibai me yasa ba za a tattauna da su a daina ɗiban ɗaliban ba
yanzu misali ai muna ganin yanda abubuwa suke faruwa yanzu fa a cikin halin da muke ciki daga Kaduna zuwa Abuja a Najeriya hanyar ta zama no-go area sai dai mutum ya bi jirgin ƙasa ko me su dignitaries din su manyan ƙasar su ai ba sa bin hanya amma lokacin da aka kulle hanyar aka ce za a gyara tituna lokacin da za a gyara airport lokacin in za ki tuna lafiya lau ko tallaki ce sai ki dau tallan yalo ki tafi daga Abuja daga Kaduna ki tafi Abuja lafiya lau ba abin da zai same ki to gaskiyar magana hukumomi suna dan yin rukun sa kai na kashi ban ce ba sa kokari ba amma kokarin su ba abin a kalla bane
sai ku dawo kan magana ta wato magana ta da na fara yi shimfida da na fara akan wannan magana shine cewa akwai siyasa ko kuma an ce an sa siyasa a cikin wannan abu na biyu mafi mahimmanci shine wato corruption me yasa kira cin hanci da rashawa corruption yasa kira corruption cin hanci to corruption dai kun gane akwai corruption a cikin
Ha'inci
yau wato misali
ha'inci ne
to akwai
ha'inci a cikin hanci shi da farashi
to me ke
yake shi ha'inci jinna eh kamar ba a iya sa tsayin ko
akwai corruption dai a ciki idan muke magana akan wato gurbacewar 'yan siyasa da kuma sa siyasa a cikin abin da ya shafi harkar tsaro da harkar da ya shafi harkar ilimi da sauransu to sai kuma magana akan wato masu corruption shine corruption ba wani abu ne illa a ce an yi trusting dinka an baka amanar rike wani abu kai kuma sai ka yi rikon galala da shi
to ma yake cewa su waɗanda ake ba rikon ilimin ba su ma suna da matsaloli idan za ku iya tunawa na jam ne kowaye na jam aka ce maciji ya cinye
to wannan maganar mu dai mun ji an faɗa abinda dai nake son ne in ce a wannan gaba shine gwamnati tana sani gaskiya ina jin a yanzu kafin mu fara program ɗin nan da ke sai da na tunano muna da wani hukuma da take kula da research
bincike
hukuma ce aka yi ta ta gwamnati da take kula da bincike mai zaman kanta kuma ta jajjara manhajojin ilimi a kowane bangare daga kowane mataki primary secondary ko menene to gaskiyar magana gwamnati ba ta yadda ba ta dauko hanya ba ba wani shiri da ta aka
yi
na'am
su waɗannan makarantu
na'am
tunda ba kana miki a tsaro ba fa gane akwai wani abu da gwamnati ya kamata ta yi a killace makarantu
idan an ce akwai abubuwa
aisha da makarantu kar a ba su babu katanga
dole to ai shine abubuwan da ya kamata ba a samar da facilities abubuwan da ya kamata makarantu wata makaranta sai giganta ba ta da fence wasu yaran akwai wata makaranta da ta bazuwa wata karamin hukuma a nan eh na ta bazuwa wata makaranta a Gwarzo makarantar gwamnati ce kuma babban makaranta ce mai tsohon tarihi amma daliban kuma makarantar kwana ce amma daliban sai ki gansa cikin gari suna ta hada su
ana magana na gwamnati ta yi katanga ta yewaye dalibai katanga kadai fa ba shi zai samar da tsaro ba mutanen da za su tafi kilometer 30 40 dari su zo har makarantar su ɗebi daliban kuma su juya sama da kilometer 100 su koma ba a cin musu ba a ce katanga za ta kare dalibai
ni abinda nake cewa ba magana katanga nake ba yanzu idan makaranta misali a tsari na koyarwa ko kai yanzu zaka yi makaranta kana bukatar malamai kana bukatar masu gadi kana bukatar security a Allah kana bukatar kaza kana bukatar kaza a da yanda system din yake ko ni makarantar da ni secondary idan ka je principal zaka ga yana take waye in ya ga wani bakon ko akuya ya gani ba wannan su ce wayan cikin su da
cikin baka san daliban kankara da aka diba
malamai bai cika ba
ana fama da yunwa gaskiya a wannan halin ana fama da yunwa ga rashin
albashi nake duba abun maganan shi comrade mahi ne da yake magana akan aifensin ma'ana aikatanga da zai kewa makaranta kuma kasan gannan ba ma ordinary gini kawai katanga ba dole ai musu wani abun da yake da electric fence ka gane amma ba ma wannan ba ma ba ma wannan ba shehu mahi ba ma wannan ba shehu mahi ka gane bayan magana akan katanga din
ni ka sanya buga
ke na ce ni kan daliban
ba wai katanga ta jini ba
ka gane
ba katanga ta jini ba katanga ta kariya a samar da jami'an tsaro ai a makaranta ko da dai system din mu kawai karatun ake bayarwa to ya kamata a kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boy scout ba misali
nan kuma zamu da sa'aya sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin suke ganin dalibai za su iya ba da gudunmuwa a fannin tsaro kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muqaddasin shugaban kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido kan harkokin gwamnati da kuma wakilin Mubaraka Bashir da ta yi mana hira da su sai kuma Chibahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu da alheri
mata sune duniya sune dadin hindu
da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
an da ji cewar a jiya Laraba ɗan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump a dalilin haddasa rikici a makon jiya inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe inda mafusatan masu bore suka hargitsa majalisar kasar har da ya kai ga mace-mace sabanin yadda a baya aka maida muhawara ko shin shugaban kasa na iya yin afuwa ma kansa al'amarin da ya zama na ɗan boko yanzu kuma abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan Trump suka afka cikin ginin majalisar dokokin kasar haka kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira ga mahukunta a kasar Uganda da su dage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben kasar a ranar Talata
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Chibo Hero Dodo ne da ya hada mana sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalamu sai garba ke muku fatan alheri wassalam.